把鸡没养口呀。行了，阿斯拉姆阿莱库姆。shirin mu na wannan makon ya karbi bakuncin wani dan siyasa wanda majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon dan takarar gwamnatin jihar Sokoto a arewacin Najeriya sanata Abubakar Umar Gada wanda ya kawo mana ziyara a nan shalkwatar muryar Amurka a birnin Washington DC mun tattauna da shi kan al'amura da dama kama daga siyasar Amurka har zuwa sabon salon da siyasar Najeriya ke kokarin dauka yayin da rahotanni ke bayyana cewa tuni aka soma fafutukar tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2027 bayan da jam'iyyarsa ta SDP ta gudanar da wani taro da wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban da suka hada har da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El Rufai.
Wannan wani abu ne wanda yake bukatar da in kula ta musamman ba face America wanda duke shugabanta ita America America ce da duk wanda ke shugaban America America na nan America ce kamar abin da ake cewa soja come soja go barrack remain da sojoji su za su taho su tafi barrack tana to America tana matsayin barrackin soja ne duk zaka zo kai naka dan canza salo kadan amma ba za ka kauce daga abinda kasar ta yi ma kanta matsaya akan shi ba sai dai ai takwas kwari mu kai wannan ya wannan ya dan karfa wannan amma abinda muke gani ga alamomi shi zuwan wannan mai yiwa wancan tsarin da aka saba da shi na galibi abinda America ta tashi akan shi take raye sannan ko Democrat ne ko Republican abubuwan duk mamancin dan jumai amma a yanzu yadda hawan shi dokokin da ya sa man hannu da kuma ainihin alƙawuran da ya dauko zai yi kamun ya rantsar da shi to mai yiwa akwai alamun za a yi canza salo mai nauyi ko mai zurfi daga abin da aka saba yi saboda abin da ya rage kawai lokaci muke jira mu ga me zai faru
ya kake kallon dangantaka Amurka da kuma kasashenmu na nahiyar Afrika da wannan sabon shugaba da aka samu musamman a daidai wannan lokaci da ya zama yanzu kasashenmu na nahiyar Afrika sun zama wani bagire na kama in kama ga manyan kasashen duniya
America ce ga mu ma shi wannan sabon shugaba da ya zo ya ce America first kullun ko mutum bai fada ko bai fada ba America first ne duk wanda ke mulkin America amma wannan ya zo ya kara da tsananta cewa shi haka din sai ya bayyanar da hakikanin haka din America kasa ce mai kokarin kare abin da take son ta kare ba wai kasa ce wanda take shirin ta taimaka ma kowa ba saboda haka in kai ka kwace kan ko kai hikima ce da zaka rayu daga murdiya irin ta wannan kai sa'a kuma shine ake bambancin wanda yake da capacity wanda bai da capacity
da haka kana ganin babu wani abin da zai ci gaba a hulɗa ko dangantaka da kasashen Afirka
wannan duk wanda shugabancin kasa shi zai nuna abin da kasa take iya samu daga hulɗa ta da kasashen duniya idan ka sa shugaba wanda yake da capacity kuma ya san abin da yake kuma ya san abin da aburanin kasar shi akan wahalar zama da turawa da kuma shugabanci irin nasu a haka zai samu shi ma ya kurda ne shiga ne kurda ne shiga ne ya fitar da al'umma shi daga wani kangi rashin zama lafiya ko talauci ko lalacewa tattalin arziki ko wani abu kamar haka idan ka sa wanda za a gaya mai kawai in duk abin da tura sa gaya mai shi za ka yi shikenan ba ma gidan jiya ba shi mutum ya zama bala'i kenan domin ya zama wakili ga lalata al'amuran kasar shi
bari mu koma Najeriya an dumfari a babban zaben shekara ta 2027 kuma kamar yadda aka al'adanta a Najeriya zaka ga da zarar aka kammala zabe to hankali zai karkata a zabe na gaba me ake ciki yanzu a Najeriya dangane da abin da ya shafi zabe na shekara ta 2027
na farko da mutum lamuran nisa daga zabe wannan ta hauka shekara ta guda ne saboda haka abin da kuka gani shine za ku taimaka mu yan siyasa sai muku bayanin abin da muka fahimta daga abin da kuka gani din
shine tambayar da muka yi don ku fahimtar da mu abin da kuka fahimta
eh to saboda yanzu aka gama magana zabe yake ba
amma ana cewa akwai rahoton da ke nuna cewa shi shugaban da ke kai maganar da ake yanzu ya kammala duk wani shiri da yake ganin zai yi domin zaben shekara ta 2027. A lokaci ɗaya kuma akwai wasu gaggan ƴan adawa su kuma waɗanda su ma suna nan yanzu sun fara taruka da tun suna ya ƙarƙashin ƙasa yanzu har ta bayyana suna yin taruka kuma da sun sanata kuma kace kuma ba maganar zaɓe ake ba.
In kace ba mu idan ce ba magana zabi ake ba tabbas ba magana zabi ake yanzu ba
to magana ne
amma yanzu misali kace wannan ya gama shirye-shiryen shi a cike nan ita tafiya ta siyasa kullun abu ne wanda yake dangantaka da mulki ko ci gaba da mulki da kuma wanda yake son ya shigo ya karbi mulki ko kuma ya tabbatar ba a shi mulki hannun shi ba wannan abu ne ai mulki ya gada kenan ka gane daga cike akwai zabi daga cike akwai yin abu alƙawallan da jama'a suka zabi mutum saboda shi ka gane daga cike akwai abubuwa masu nasaba da waɗannan abubuwa kai tsaye ko kuma akai kai saboda haka in ba abu wanda yake iri da iri kace kaza ka gani kaza ne ba kuma ina da ilimin ko hurumin mu baka amsa wadda za ta amfane ka kaga ai ba zan iya ya mai yawa baka abin da kake son ka ji ba ko kuma sai in ka ƙara yin haske ga abin da kake son ka sani
ba sani ba a na yi daidai idan nace kai dan jam'iyyar SDP ne
kai ne
ni hakan yake nufi shin jam'iyyar SDP tana zawarcin ƴan Rufa'i ne ko kuwa ƴan Rufa'i ne yake zawarcin jam'iyyar SDP a wannan kawance da ake ganin suna kokarin kulla a kwanan nan
ni dai a sani har zuwa yau ƴan Rufa'i dan APC ne
to shine aisha ta nace shin SDP na zawarce shi ne ko kuwa shi yake zawarce shi guwa SDP
a ƴan siyasa gabaki ɗaya suna kokarin hada kawunan su wuri guda su ga mun yi wani tasiri za su iya kullawa don ceton kasar su ga halin da suke gani ya bukata kowa ya bada yayi sadaukarwa don ceton kasa
kinan an koyi darasi a hadakar da aka yi wadda ta hada APC din in na fahimce ka kenan irin wannan wata kila za ku don ku tunkari gwamnatin APC da Chief da Bola Ahmed Tinubu a zabe mai zuwa
wannan ko ƴan siyasa tabbas za su kokarin hada kansu su gani cewa sun karbi mulki a zabe mai zuwa
amma wani zai yi mamaki wannan hadaka ta fito daga jam'iyyar SDP alhali ga wadda ake ganin ta zo ta biyu a zabe na shugaban kasa da wadda ta zo ta uku a zaben shugaban kasa ya za ku yi da waɗannan kuna ganin kuna iya gamsar da su ku karkato su ganin cewa suna da ƙarfi watakila kamar yadda suka nuna a lokacin zabe
na farko dai jam'iyyu suna nan wasu suna da lafiya wasu ba su da lafiya jam'iyyun da ba su da lafiya ba yadda za ka yi da su don ba za su iya kai ga muradin cin zabe ba ko tsayawa takara waɗanda suke da lafiya kuma shine ƴan siyasa za su zo su yi sahu su yi da'ira su cika wannan jam'iyyun da ke da lafiya kamar SDP su cika ta dai cikawa da ta dace don me don ainihin yunkurin karɓar mulki
amma kana ganin SDP na da ƙarfin da za ta iya tunkari APC a halin yanzu
ai mutane su ne jam'iyya ba suna ba saboda haka duk da al'umma suka taru suka ci muka kansu matsaya suka yi muka kansu alƙibla ka gane to insha Allah duk inda suka zo su je za su je
waɗannan jam'iyyun suna da manya-manyan 'yan siyasa kaga kamar Atiku Abubakar a PDP akwai Peter Obi a Labour Party da dai sauran manya-manyan jigajigai a wasu jam'iyyu ya za ku yi da waɗannan duk da ke suna da nasu interest ko kuma
ai jam'iyyu ba su iya da sunan jam'iyya ba su iya tsina na komai abin da ke tsina na abu mutane ne da ke cikin jam'iyyun idan mutane suka yi kansu matsaya su zama abu guda ta hanyar da za su iya tasiri su kai ga muradin su na mulki ko na siyasa ko na demokradiyya to wannan shine abun kula amma ba sunan jam'iyya ba ana san jam'iyyu abin da Bature ke kira platforms ne na ainihin isar da gurin takara amma abin da mutane suka haɗa ma kansu suka yi haɗaka suka tsaya suka yi ma kansu alƙibla na cewa za su iya kawo guguwar canji to wannan shine abun kula ga masu muga ga yan siyasa
ɗaya daga cikin abubuwan da ake la'akari da shi kowane lokaci shine wato ana bugun gaba da wani ɗan takara da ake gani yana da muruwa yana da cika yana da bukata yana da duk abun da ake so da za a tunkari ƙarfin musamman wanda ke kan gwamnati ko wani abu akwai wani da kake gani a jam'iyyar ka ta SDP da wataƙila ya mallaki waɗannan halayen da kuke ganin zai iya kwato gori ba hannun kuturu
ai abin da mutane nake son ka gane babu jam'iyya guda a hadin a Najeriya da za ta iya karɓar mulki sai duk sun haɗu wuri guda
masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ƙarashin tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Sanata Abubakar Umar Gada da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.